muryar Amurka ke magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mita 16:21-25 sai kuma kan yanar gizo a sashen hausa.com ko voahausa.com kazalika kuna iya samun mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Dalal a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana Mai sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsiyya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan Abuja don kalubalen coronavirus da ya sanya rufe wasu sassan headquarters dake Washington DC muna taya al'ummar musulmi a fadin duniya murnan bikin karamar sallah a wannan shiri muna dauke da labarin matakan da gwamnati suka dauka na tsugunar da almajirai a Najeriya da fashin baki a al'amuran yau da kullum kuma jami'a gidauniyar Fatmobu Bikwa ambassador Ahmad Waluri ya ce da sauran rana aka ba a batun tsugunar da almajirai a jamhuriyar Niger kuma ana shirye-shiryen bude makarantu a jihar da magara sai shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya duk wannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya ana tsammanin adadin mutuwar Amurkawa daga cutar coronavirus zai kai 100,000 nan da 'yan kwanaki masu zuwa Wata muhimmiyar alama ita ce yadda shafin farko na jaridar New York Times na ranar Lahadi ya wallafa sunaye da bayanan waɗanda suka mutu sakamakon cutar hada da wasu bayanai da aka tattaro daga wasu kafafen yaɗa labarai da ke nan Amurka kanun labaran jaridar na jiya Lahadi cewa yayi adadin mace-mace a Amurka ya doshi 100,000 a sa'ar da za ta misaltu ba Yawan mutanen Amurka da suka mutu a safiyar Lahadi ya zarce 97,000 a cewar jami'ar John Hopkins. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da adadin waɗanda cutar ta COVID-19 ta harba a duk faɗin duniya ya haura miliyan 5.3 kamar yadda jami'ar ta John Hopkins ta bayyana yayin da adadin waɗanda suka mutu suka haura 342,000 A karan farko tunda ta fara bada rahoton samun masu kamuwa da cutar a watan Janairu, China, kasar da cutar ta fara barkewa, ba ta da rahoton samun sabbin waɗanda suka harbu da cutar. Yayyuwar Amurka ta sanya takunkumi kan China kan wata sabon dokar da ta gabatar game da batun tsaro a yankin Hong Kong. Mai ba da shawara kan harkokin tsaro na fadar White House, Robert O'Brien ya ce, A jiya Lahadi ne O'Brien ya fada wa gidajen talabijin na NBC a shirin Meet the Press cewa da alama da wannan doka ta tsaro China ta fara mamaye Hong Kong kuma idan sun yi haka sakataren harkokin waje Mike Pompeo ba zai iya bada tabbacin cewa Hong Kong na da cikakken ikon cin gashin kanta ba kuma idan hakan ta faru za a saka takunkumi akan Hong Kong da China A ranar Juma'a China ta bayyana shirinta na yin watsi da majalisar dokokin yankin na Hong Kong don sanya wata doka ta tsaron kasa a yankin wacce zai hukunta duk yunkuri na ballewa ko na ayyukan ta'addanci da zai iya barazana ga tsaron kasan wannan mataki wanda zai baiwa hukumomin tsaron China damar kafa wasu ma'aikatu a Hong Kong na fuskantar suka daga sassan duniya inda har Amurka hata yi barazana daukar mataki akan China Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kwatanta yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin da aka cimma a Afghanistan domin yin bukukuwan sallah karama a matsayin wata babbar dama da za a samar da zaman lafiya a kasar da yaki ya daidaita sa'o'i kaɗan gabanin fara bukukuwan sallar wacce ake kwashi kwana uku ana yi kungiyar 'yan tawaye ta Taliban ta sanar da tsagaita hare-haren a lokacin sallah ta Eid wacce aka yi bayan kammala azumin watan Ramadana shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya yi maza-maza ya maida martani inda ya umarci dakarun kasar da su ajiye makaman su a wannan lokaci na bukukuwan sallah sannan ya kaddamar da wani shiri na sakin prisononi yan Taliban 2,000 a jiya Lahadi Pompeo ya ce mun aiki sosai don mu ga wannan lokaci yayin da ya nuna goyon bayansa ga wannan mataki na tsagaita wuta a wannan rikici na Afghanistan wanda a 'yan makonnin nan ya halaka tare da raunata ɗaruruwan mutane akalla fararen hula hudu ne suka mutu yayin da wasu 15 suka raunata a wata fashewar bam a yayin bikin Eid al-Fitr a wajen garin da ake kira Baidoa da ke Somalia a cewar shedu biyu daga cikin waɗanda suka mutu yara ne kamar yadda rahotanni suka nuna fashewar ta faru ne da tsakar ranar Lahadi yayin da mutane ke yin wani taron rawar gargajiya a wani fili dake kusa da sansanin ƴan gudun hijira dake arewacin garin Somalia ta yi bikin Eid al-Fitr ne a ranar Asabar amma an ci gaba da bikin wanda aka kwashi kwana uku ana yi bisa al'ada a kasashen musulunci wani jami'in tsaro da ya ce kar a ambaci sunansa ya ce an gudanar da bikin ne a filin ranar Asabar ba tare da wata matsala ba amma a cewarsa an dasa bam din ne kafin a ci gaba da bukukuwan washegarin ranar Lahadi An fara shari'ar Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu da sabbin zarge-zarge inda ya zargi 'yan sanda da masu shigar da ƙara da yunkurin kawar da shi. A da yake Lahadi ne aka fara sauraron ƙarar. Prime Minister na Israel shi ne na farko da ya fara fuskantar tuhuma kan zargin aikata manyan laifuka da suka hada da damfara, zamba cikin aminci da kuma karɓar cin hanci. An kuma zarge shi da bayar da sassauci a dokokin gudanar da kafafen yada labarai ga wani hamshakin mutum mai kafar yada labarai inda shi kuma aka yi mai alkawarin za a rika yin rahotanni za su dadada masa Netanyahu wanda shine shugaban jam'iyyar Likud masu ra'ayin mazan jiya ya musanta dukkan tuhume-tuhumen kuma ya kira shari'ar a matsayin bita da kullun bangaren masu ra'ayin neman sauyi
lokaci ana cece ku ce a batun mayar da almajirai jihohin su na ainihi abinda yasa gwamnoni suka yi wani taro na musamman akan haka yaya lamarin yake a jihar Kaduna ga wakilin sashen Hausa Isa Lawan da cikakken bayani
duk da damuwar da wasu ƴan ƙasa ke ci gaba da nunawa game da maganar mayar da almajirai jihohin su na haihuwa a wannan lokaci da ake yaki da cutar corona gwamnatin jihar Kaduna ta ce hakan dai shine abin da yafi dacewa Gwamna Nasiru Ahmad Rufai na jihar Kaduna wanda ya fara mai da almajiran jihar tun bayan da aka ce cutar corona ta balle a wannan kasa ya ce mai da almajiran garuruwan su wata yarjejeniya ce da dukkanin gwamnonin arewacin Najeriya suka amince
almajiran shi mun hana abinda muka yadda kungiyar gwamnonin arewa gaba daya shine almajiran shi dole ya daina kowane yaro ya zauna tare da iyayen shi kai masa tarbiya da safe ya je makarantar boko in ya taso da je makarantar Qur'ani ko makarantar Islamiya wannan abu duk gwamnatocin jihohin Arewa suka yi dalili na wasu suna cewa a'a a bari sai bayan wannan corona ai wannan mun ce wannan lokacin shine daidai da zamu tattara yaran kowa
wani abu da ke ci gaba na jan hankali game da mai da almajirai gidan da ake a daidai wannan lokaci shine sanarwar da ake cewa sun kamu da cutar corona sai dai gwamnan jihar Kaduna Nasiru Rufai ya ce hakan yana da ma'ana matuƙa
mutanen da suke zaune suna wahala suna abin da aka ce dan kada wannan ciwo ya dole ne yi musu bayani daga ina aka samu wannan 67 shi yasa dole muka fito muka je musu almajiran Kano ne kuma almajiran nan mun karba daga Plateau mun karba daga Gombe mun karba daga Bauchi ba su da wannan ciwo na Kano ne kawai masu wannan ciwo saboda haka dole ne mu faɗa mutanen jihar Kano domin su gane me yasa
Gwamnatin jihar Kaduna dai ita ce ta fara mai da almajirai zuwa jihohin su na haihuwa amma fa kwamishiniyar ma'aikatar mata da walwalar al'umma ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta ce matakin ya zama wajibi ne saboda irin halin da aka tsinci kai ciki
duk makarantu an kulle su sai muka ce to wa'annan ƴaƴa za a yi dama can gararan ba suke sai Allah ya ba ku samu saboda haka sai muka ga an ce za a wanke hannu za a sa sanitizer za a yi wace shi da mene shin yaushe malami shi bai yi nashi ba bai yi ayyan shi ba zai yi ayyan wa'ansu sun fi cito abin da ya kamata wannan yara koma gaban iyayen su shi ne gwamnatin jihar Kaduna su ɗauki wannan mataki
Sheikh Kalur Maraya ɗaya ne daga cikin jerin manyan malaman addinin musulunci da ke wa'azi a jihar Kaduna kuma ya ce matakin mai da almajiran ma da gwamnatoci ke ɗauka ya saba wa dokar wannan ƙasa
duk ɗan Najeriya yana da dama ya zauna a ko'ina a Najeriya domin sashi na 41 ƙaramin sashi na 1 na tsarin mulkin Najeriya 1999 kamar yadda aka gyara haka ya fada so da haka har in akwai matsala to sai almajirin ya samu wurin zama ne ai za a gyara matsalar dalilin da ya fada cewa saboda wannan abu da aka samu ne ake mai da almajirai waye ya fara kawo corona a jihar Kaduna shi ya mai da shi kauyen su
ma ai jihar Kaduna ta fitar da almajiran ta kafin a kawo mata na kanan da suke da wannan cutar
to misali in wasu sun yi ba daidai ba ku sai ku yi
tunda dai gwamnatin jihar Kaduna ta mai da almajiran da gwaji ya nuna cewa ba su kamu da cutar corona ba yayin da ta killace waɗanda aka tabbatar da an tantance sun kamu da ita wannan cuta kuma gwamnatin ta ce ta dauki dukkanin bayanan almajiran da ta riga ta mai da gida domin tabbatar da ba su koma almajiranci ba Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Nigeria
mun gode Isa wannan batu na almajirai ya dauki hankalin kwararru har yasa wasu suka tofa albarkacin bakin su akan matakan da ya kamata a dauka kafin a kai ga mai da su jihohin su na ainihi jami'i a gidauniyar Fatmobu Dikwa ambassador Ahmad Balori yana cikin waɗanda suka bayyana ra'ayin su a wata hira da yi da wakiliyar mu Madina Dauda ga yadda hirar ta su ta kasance
ni a tunani na yara suna bukatan soyayya da kusanta in ce da su da iyayen su musamman kamar uwa da kuma iyayen yansu na jini saboda su girma da wannan so da kauna saboda a nan gaba in sun girma su rika jin tausayin mutane to amma yanzu abun ya kasance wasu daga wasu wurare wasu kalilan daga cikin mutane wanda ba duka ba in sun haifi yaya sai su dau yaran nan musamman in yaro ya zama baya ji a tura shi wurin karatu har ya kai ga ma wasu iyayen in yaro ya zama baya ji za a ce mashi kai in fa baka ji za mu kai ka almajirta so ya zama ma kaman wani fursuna ne haka da za a rika tura mutane to ni ana wa tunanin lalle ne gwamnati ta rika amfani da musamman ma masarauta gargajiya tunda muna da dakacai muna da masu unguwa muna da masu gari daban-daban to ga aiki yazo ba kauye ba karkara da ba waɗannan mutane a kawo wani tsari da gwamnati zai sa duk iyayen da za su kai ƴaƴan su irin wannan tsarin su rika karban izini wurin waɗannan masarauta gargajiya a bada takarda duk inda zai je shi in aka bada da approval da wannan local government a sa musu tsari nan na almajirai wannan tsari almajirai wannan matsala ce ta mu na arewa in ya je
zai nuna cewa an san shi
an san da zuwan shi in wani matsala ya faru an sani sa'annan kuma na biyu a kawo wani tsari wanda yaro in bai kai shekaru 12 ba kamar yadda ake yi na kaiwa secondary kar a saki yaron nan ya tafi almajirta yanzu haka in muna tunanin iyayenmu muna tunani ne na kauna da wahala da suka sha akan mu musamman kamun shekarun mu su shiga 12 to yaro in bai kai 12 ba ka cire shi ka yanke wannan da iyayen shi to kaga sai ya taso bai san komai ba yaron da bai kai 12 ba wanka ma ba zai iya yi wa kanshi na kirki ba in yayi wani abu ma ba zai iya kula da kanshi ba ka kai wurin malami shi ma da yake da hidima ba wani salary da ka ajiye mishi iyayen ma suna da karamin karfi ba wani abin da za su ba su sai ka kai shi ma na yin ta iyalin shi kai ka kawo wani ina zai kula da dan wani ba wani tsari to ya kai haka aka kai kuma sai a samu wani tsari kuma na hutu wanda duk karshen shekara ko duk karshen lokaci kaza a rika samu lokaci da yaran nan za su dawo gida su hadu da ƴan uwansu su fahimci me ya tausayi me ya dangantaka me ya mu'amala in suka fahimci wannan kuma sai su rika dawowa ana horar da su wurin karatun Qur'ani
me zaka ce ma waɗanda ke ganin kaman almajiranci wani bangare ne na addinin musulunci
wannan ba gaskiya ne ba yanzu zaka je Saudi Arabia inda ma wasu abubuwan yawancin can ake kofowa zaka je kasashe daban-daban to ana nufin kasashen duniya kusan 200 ba inda suka fahimci addini ne sai Najeriya Najeriya ma ayawaci ai waɗannan duk sun fahimci addini yau in kana jin mutane masu karatun Qur'ani su Sudai Shuraim da sauran malaman da duniya ta san da su da ma manyan malaman mu na dare ko mu na yau duka waɗannan ba irin wannan barace-baracen suke yi ba tare da tsari ba saboda haka wannan ba gaskiya ne ba wannan gurgun fahimtan addini ne wannan magana ne bai kamata a rika yadawa ma wasu rika ji su raina mu ba
to ba da shawarar ka ta yadda za a tsara wannan abu ya karbu
muna da malamai manyan limamai manya-manya wanda kuma suka yi wannan tsari da sauransu a zauna da su a tantauna wannan tsari da na fada na cewa ya zama akwai jituwa tsakanin inda dalibi ya taso da iyayen shi da kuma inda zashi a inda zashi kuma ya zama akwai jituwa tsakanin malamin da zai je shi wurin shi da masarauta wurin da masu mulkin wurin saboda a bada tarbiya domin da na al'umma ne in yayi kyau na al'umma in ya lalace na al'umma yanzu matsalolin da suke faruwa a Najeriya zai ji sunan wane shi ma da ne a wani lokacin da ya wuce a baya kuma wasu wanda suka yi abin ba su kyau yanzu su ma yara ne a dacan baya wannan yana nunawa cewa inda an ba wa mutum tsari da kula da kyau sai kiga in ya taso ya girma sai ya daraja wannan tsare-tsaren da aka yi shi yasa wasu kasashen yanzu zaki gani kamar jirgin kasa da wasu abubuwa na yara suna yi wa yara ne kyauta da tsafi kyauta abin da yasa suke tsarin nan shine saboda yaron ya sani cewa kasan shi ta mishi wani abu wanda in ya girma ya biya kasa sa'annan ana yi wa tsoho haka ne saboda a nuna cewa yayi wa kasar hidima yanzu baya fursuna bai je yayi yaki ko ya tada bomba yana nan da ran shi kasan shi ta gode mishi to wannan tsare-tsaren fiye da komi muna bukatan wannan tsare-tsaren saboda Najeriya ta ci gaba
a jamhuriyar Niger kuma labarin shirye-shiryen bude makarantu ne ake yi a jihar da magaram bayan rufe su da aka yi a sakamakon ɓullar cutar coronavirus ga wakilin sashen Hausa Tamar Abari dauke da cikakken bayani
yayin da lokacin da gwamnati ya tsaida na komawa makaranta ke karatuwa hukumar ilimi ta jihar da magaran ta shiga shirye-shirye cewar daraktan hukumar ilimin Arali Babikir
insha Allah kamar yadda gwamnati ya bamu umurni 1 juin zamu koma karatu mai kan mu koma akwai wadansu ayyuka wanda ya kamata a yi kama aje adiba lokolorin nan a yi treatment su kama cikin manyan garuruka cikin garin da magaran wannan manyan lokololi ya kamata a je a samu su magani wannan mun tuntubi magashin gari na zanda ya yarda su fesa wannan magani cikin klasoshin nan insha Allah za mu fara wannan fesa magani
ofishin ministan ilimi ya tsaida jadawalin yadda za a tsara karatun inda za a maida hankali kan darussa masu muhimmanci
akwai tsari wanda aka yi deja busa not de cadrage deja wanda ministry turu bance kama discipline fundamental kama wadansu abu buwa wanda yake mun akwai lokaci ne ake yin su to yanzu wannan ba samu su ido insha Allah aiki ne wanda ya kamata a yi ne shine kawai za mu samu ido kama France da mathematics da lissafi da etude de milieu maintenant etude de milieu sauran klasoshi kama da ta daya har ta hudu wannan ba za a yi shi ba mun ce kawai a yi shi a class ta biyar da class ta shida za mu doko ga kama lokaloli wanda suke baya kware insha Allah masakai da aka duka kamar class wanda take da yawa yara kamar yaro jandari ko 70 an ba mu umurni kamar araba ta class B akwai yanda fasali wanda muka yi wanda kamar group a yanzu wannan lokaci in suka yi group B sai su zo
hukumar ta yi kira ga masu hannu da shuni da su taimaka musu yadda tsarin zai tafi daidai
sauran gundumomi ma mu yi kira ga duka wanda suke taimaka mu harakar labusa harakar lakon muna kwatanta musu su yi mana kokari su taimake mu da wannan fishi ko dispositif wadannan abubuwa na wanke hannuwa na yara ko na mushannin lakon ne ko bavet deja muna da masu kulda abokan kulda mu kamar PAM program alimentaire mondial wadanda yake suna kawo tallafin su World Vision su ma suna nan suna son su kawo musu tallafi bisa wannan harkoki kuma nan ma mu yi ma Save the Children kira saboda su ma insha Allah su yi niyya za su kamawa
sai dai cewar daraktan ilimin wannan tsarin ya sha bamban da wanda aka saba
kuma matakai wadanda aka duka wanda suke kai kamar talla abinci a cikin lokaloni to cikin not de cadrage wanda minister kimu ya turo mutane su san da cewa babu mutum ku guda wanda za a yarda ya zo cikin filin lakon kamar mai talla abinci ana so kamar yaro wanda in ya fito gida da safe yana so abin da zai abin da zai ci ya iya ya taho da shi daga gida da ba mu so ma yaro ya fito cikin class ma za a ba shi hutu ya zama na cikin class kin kamar da minti 15 kin nan 30 a yi su a cikin class tare da sauran mushani
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger
an gaishe ki Tamar Abari da ma masu sauraron mu to a halin yanzu kafin mu je ga shirin mu na gaba sai mu shakata da wannan
ni alwajiri ne
bare kai
ma alwajiri
aka
kuma alwajiri I want an almighty.
kwarai kuma ko da taimako ne sai in kirayi ka bashi
madalla yanzu lokaci yayi da zamu kawo muku shirin mu na adaina shan kwaya
to kar a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara to kar a sha kwaya
jama'a barkan ku da warhaka barkan mu da saki saduwa a wannan shiri na adaina shan kwaya
ban mutanen gida
Muna na Binti Esteru, jagoran wannan shiri da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. Kamar yadda wasu ku suka ji a shirinmu da ya gabata game da illolin shaye-shaye wanda ya zama babbar matsala ga al'ummomin kasashen duniya. Kun kuma ji dalilan da ke sa wasu sa kafa a wannan muguwar radiya wanda shiganta cikin sauki amma fita daga ciki sai ikon Allah. Tambayar da jama'a da yawa ke yi ita ce me ke kara yaduwar wannan dabi'a? Shi yasa a wannan mako zamu kawo maku kadan daga wasu dalilan da ke kara yaduwar shaye-shaye musamman a tsakanin matasa da kuma wasu matakan da iyaye za su iya dauka. Jin ta bakin kwararren likita Dr. Ila Alhassan dake birnin Yamai a Jamhuriyar Niger.
Wani abin da aka lura da shi shine bakon abu cewa wannan al'amari hatta mata da ƴan mata abin nan ba su tsira daga gare shi ba ya akai haka.
To duka ka san zamantakewa ce ta yanzu. Tunda yanzu ai na muka zance yanzu harkar da su sun yanzu. Kana ganin mutane yanzu ba in ka dauka yanzu yaro mai abin da ya shekara 12 zuwa 13 duk masu comfortable yanzu. Abin da ake Amurka suna gani. Abin da ake ganin ake cikin tire mutane suna gani. Internet yanzu duka shine za a ce kamar mai abin da ya kawo duka wannan abubuwa tunda internet ba wai abin kwarai kawai gare ta ba don kuma wannan abubuwa ne ga cikin illa na internet wannan shiga wani rezo ya na gizo wannan don kuma duka shine yake sa ba mutane su dama suna kofiya abin da suke gani kasashen waje don kuma wannan ma sai mu kira ga gwamnati ya kamata a ce a duba akwai sit na iskanci wanda ya kamata bar ma a hana mutane musamman matasa shiga wannan sit suna gani abubuwa wanda ba su kamata wanda ba tarbiyyun mu ne kasashen ba na musulmi ba tarbiyyun kasashen na Afrika ba tarbiyyun na kasashen Turai don ko su kan sun kai lissafi kwanakin baya na a Faransa akwai illuwa wadda aka dauka wadda take hana yara shiga sit musamman sit na pornography kun ga wannan ba alheri ne ba garin mu duka
idan kamar akai katari uwaye suka lura cewa yaron su akwai alamun yana amfani da miyagun kwayoyi wani mataki ne na farko da kuke gani kamata su dauka
mataki na farko wanda kamata iyaye su dauka in so ga yaron su na shiga ya fara shiga kenan kamar kira ne ya kamata a yaro a kasance mishi gashi bayan shi akwai iko ana iya gama shi da iko mai iko ba wai kamar kun san mutane suna tsammani akan mutum iko da su dauki shi a sashi kuma no tarbiyyar da mutane suke su kansu kuma akwai ungiyoyi masu zaman kansu wanda ke kula da musamman yaran wanda suka shiga irin wannan kaga shi ma ana iya kai yara ana iya kai yara wajen wannan su ma suna sa mutum gurama ya dawo cikin hankali tunda akwai su jiya yanzu kun ka dauke ne suna nan MP Porto kuma banda mai mai ku dauka MP Porto a cikin jahohi akwai wannan kungiyoyi don ku wannan matakai su ne kamata iyaye su dauka domin hana yaran su shiga cikin wannan matsaloli
ka kuma tabakin masanin fannin jinyar kwakwalwa Marcus Vandi dake jihar Adamawar Najeriya
yalla ne kun dade kuna wannan aikin kana daga cikin kwararo a jihar Adama kan abin shafi kwakwalwa cikin kwanakin nan zaka ga akwai karuwar shaye-shaye mai abun kwari a tsakanin matasa me kake tunanin a likitance yake jawo wannan karuwan shaye-shaye tsakanin al'umma
to karuwan shaye-shaye nan ba za ya ka fasa da alaka da me yake kira poverty kwanci da yawa talauci talauci yana ciki rashin aiki yana ciki an kaga kuma tarbiyyar yara a gida yanzu iyaye ba su jin zauna gida su darbe da ƴaƴansu sai ka ga yara suna jira dare a waje yaro yanzu ba za a ce ina ka je ba ba su san abokanan ƴaƴansu ba so ka ga irin wannan abubuwa su ke tattare da yawan shaye-shaye a cikin matasa yanzu don ko shugabannin addini ya kamata an shiga masallaci a zauna a yi huduba akan yadda ƴaƴanmu suke kowane iyayi ya kula da danci ya sa abokane ya yanci haka na an aje coci ya kamata kuma a yi haka ya kamata kowa wata rana mutane na sana orientation za su ɗauki wannan campaign nan zuwa har kasuwa ne mu a je ana ilmantar ana nuna hoto na masu wanda su riga su zama su kamu da matsalan jaye-jaye to an aika yi haka ka gani kuwa ina gani zai yi kyau.
To masu sauraro sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako inda za mu fara duba matakan da hukumomi ke ɗauka domin yaki da wannan muguwar ƙabila ta miyagun ƙwayoyi. Yanzu a madadin Sule Muminu Barma da Ibrahim Abdulaziz da kuma Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa shirin, ni Binta Esiyero nake muku fatan alheri, ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya kai mu makon gobe. Babangida Jibril zai gabatar mana da shirin mu na ƙarshe, wato sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne da jaridar The Nation, kamar da sauran jaridun Najeriya. Jaridar The Nation ta mai da hankali ne akan bukuwan sallah da aka gudanar a sassa daban-daban na Najeriya, inda jaridar ta The Nation ta tabbatar da cewa an gudanar da bukuwan sallah ne a sassa daban-daban na Najeriya ba tare da shagulgulan da aka saba yi ba. Asali ma a wasu jihohin Najeriya ba a gudanar da salloli a masallatan Eid ba, yayin da wasu da suka gudanar da sallolin an gudanar da sallar Eid ne a masallatan Juma'a domin rage cunkoso da mutane. Ita kuwa jaridar Premium Times da ake bukawa tare gizo cewa ta yi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gudanar da bikin sallah karama ne tare da iyalansa ba tare da manyan jami'an gwamnati ba kamar yadda aka saba, domin kiyayewa da dokar hana yawo da kuma taron jama'a da ke da nasaba da cutar coronavirus a Najeriya. Sai kuma jaridar da banga jaridar da ta rubuto shugabannin majalisun dokoki na jihohi a Najeriya na bayyana matakin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauka na ratabano a dokar da ke basu yanci na gashin kai da kuma samun kudade kai tsaye daga baitul malam gwamnatin tarayya a matsayin wani babban goron sallah daga shugaban kasa Muhammadu Buhari. A wata sanarwa da ya fara shugaban kungiyar shugabannin majalisun dokoki na jihohin Najeriya kuma shugaban majalisar dokokin jihar Lagos Mr. Mudashiru Obasa ya bayyana dokar da cewa zai taimaka wajen tabbatar da yanci na yan majalisun dokoki na jihohi da kuma alkalai a kotu-kotu daban-daban. Wannan doka da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya taba hannu da na baiwa babba akan tajanar na gwamnatin tarayyar Najeriya iko na cire kudaden gudanarwa na majalisun dokokin tarayyar Najeriya 36 da kuma kotuna na jihohin kasar 36, abinda kuma zai ba su karfin iko na zartar da hukunce-hukunce ba tare da tsoma bakin gwamnonin jihohin su ba. Sai kuma jaridar Daily Trust da ta rawaito cewa duk da bukukuwan sallah da ake sassa daban-daban na Najeriya da sauran kasashen duniya, rahoton da ke fitowa daga cibiyar yaki da cutar coronavirus a Najeriya da cewa yanzu haka wanda suka kamu da cutar ta coronavirus sun haura 7,500, inda aka sallami mutane fiye da 2,000 daga asibiti, sai kuma mutane fiye da 200 da suka rasa rayukansu. Ita kuwa jaridar The Punch, daya daga cikin manyan labaran, tana cewa an kufarar da wani dan jarida a gaban kotu bayan da ya shafe kwanaki 17 a kulle. Dan jarida mai suna Rotimi Jolaye ne an kama shi ne a idorin birnin jihar Kwara, inda ake zargin sa da ɓatanci ga ministan yaɗa labaran Najeriya Alhaji Lai Muhammad. Sai jaridar Guardian, ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar, na cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ayyana yau Litinin da kuma gobe Talata a matsayin ranakun hutu domin ta al'umma musulmai da sauran 'yan Najeriya bukuwan sallah karama. Sai dai kamar da aka sani, inji jaridar ta The Guardian, bukuwan sallah na bana bai zo da wani armashi ba da yadda aka yi shi a cikin wani hali na taka tsantsan game da cutar coronavirus. Babban jifin murya Amurka daga Najeriya.
Da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman daga nan Abuja a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsiyya Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin nake cewa ku kasance tare da mu gobe don jin wani sabon shirin. Mu huta lafiya. Assalamu alaikum.